a biya ka a wata, waye albashin sai yake isan sa? Baya isa, sai dai ai mileage. Kisa ka ce masa albashi, rabi bashi, rabi albashi. Kasuwancin gashi nan ai ta fita kasuwa, sai dai a ci jarin. Ko kuma in an samu ribar haba haba haba, sai wani bala'i kuma sai zo ya kwashe ribar a tafi da ita. Har yanzu ba mu gane ba. Abokanan gaban ku, ya ku yan uwana, ga sirrin, ba sa bacci akan ku wallahi. Suna nan suna bin duk inda ake bin, ake aikata, Allah ya ce, Annabi ya ce, sai sun kawo abin da zai samar da cikas. Na farko su fara raba ku da Allah din, su nuna muku shakka akan addinin Allah din. Wallahi yanzu a jami'o'in mu a kasashe a arewa din nan, akwai kungiya tana nan, kungiyar da yara ne dalibai suke shiga da awa suke akan cewa they are doubting on God. Suna shakka. Wani fa zuwa yake tambayar wani malami, yace I am doubting of God. Ka duba dan Allah, bai doubting akan samuwar kansa ba fa, amma wai yana shakkan wai akwai Allah. Shi fa sai dai a gamsar da shi bai yadda akwai Allah ba. Akwai waɗanda ba ruwan su da wani addini, da a wanda suke yi ba wani addini, ba kiristanci, ba yahudanci, ba musulunci, babu, kawai mutum ya rayu free, la dini, bai da addini. Ga sunan yara suna rubutu a internet, ana gani suna rubutu a Facebook, suna da kungiya akan wannan, kuma suna samun mabiya. Akwai masu bautar shedan, na rantsa da Allah, suna da signin din su kawai, Allah su shedan, devil, shaitan, shi suke yi wa bauta, kuma an san su. Ba kai kana bauta Allah ba, to shi shedan ne Allah sa. Akwai masu bautar farji, farji na dan adam, ko na mace ko namiji, shine abun bautar su. Akwai wanda yahudancin dungurungun suka runguma suka shiga, amma kuma fa suna cewa su din iyayensu musulmi ne, ko daga musulunci suka taso. Duk wannan cikin yayanmu da jikokinmu da tabakonnanmu. Akwai wanda baya sallah, musulmi ne baya sallah, in kai magana sai ce ai ra'ayi ne, in kai za ka yi to ka yi, in ba za ka yi ba ina ruwanka za ka yi magana akan wani. Akwai wanda yake ganin laifi ne ma ka yi magana akan laifi da wani yake aikatawa, wani in yana sabo amma yi wa'azi a ce abu kaza ba daidai ba ne, wannan takurawa mutane ne. A kyale mutane su rayu yanda suka ga dama. In za ka bi Allah, ka bi Allah, ba hana ka addininka ba. Idan kuma za ka saba Allah, a bar ka saba Allah, kada a yi magana akan ka. Akwai masu wannan aqida, akwai masu wannan tunanin. Da haka za su yi fada ga duk wanda, za su yi fada da duk wanda yake kira akan kada a yi barna. Duka duk a cikinmu akwai wannan. Daga cikin hanyoyin da maƙiya Allah suke bi wajen raunana addini a zukatan musulmi, shine cusa shakka akan mutuncin malaman al'umma da darajar malaman al'umma. Alalata malaman su kansu, tukunna malaman a kai musu farmaki, alalata su, sannan alalata mutuncinsu a idan al'ummarsu. Sai kaga malami ya wayi gari, gashi da sunan malami, amma an cire, an zare darajarsa a idan al'umma, ta yadda ko da an yi barna, in ya yi magana ya ce kada ya barnar, ba za a bi abin da ya faɗa ba. Ko kuma a haɗa su rinka cin karo, a samar da wasu kuma suna saɓanin abin da wasu suke faɗa na alherin, sai a fitar da wasu, haka za ka gansu wani kala-kala daban-daban, suna magana akan an tsananta addini, an takura wa mutane, al'amarin musulunci nan al'amari ne mai sauƙi. Yauda wa ya ce musulunci yana da tsanani? Ba wanda ya faɗa, kai ne ka fahimci shi yana da tsanani. So duka wannan hanyoyin suna nan ana bin su, kuma a aikace suna faruwa. Mai hankali yana iya gane, wanda bai da hankali ba lalle ya gane yanzu ba. Kuma kuɗi ake kashewa akan waɗannan abubuwa din. Yaudarar mutane da son duniya, yaudarar mutane da harkar mata, duk wannan hanya ne da a'ada'u maƙiya Allah suke bi don su lalata mana addininmu. Kuma ku sani cewa malamai suna faɗa, abokanan gaba ba su taɓa cin nasara akan musulmi ba, face musulmi sun ja baya ne da addininsu. Sai da kuka ja baya, kuka ba da ƙofa, sai suka shigo. In an wane ya ci mutuncin wane, sai ce a ce ai wane ne ya buɗe mai ƙofa, ƙofa ya gani, da bai ga ƙofa da bai zo, da bai ga ƙofa ba da bai zo ya ci mutuncin ba. To mu ma ɗin yanzu musulunci yana wulakantuwa ne da tozartuwa, saboda musulminmu su suka ba da ƙofar a wulakanta mu, a tozarta mu. Zan ba da misalai kaɗan nan gaba insha Allahu ta'ala. Sannan abokanan gaba ba za su taɓa yin nasara a kanmu ba, sai sun taɓar da mu. Ku gane, in dai muna kan addininmu to ba za su yi nasara a kanmu ba, amma in kun ga sun yi nasara a kanmu to sai da suka kautar da mu. baka zuwa kai gini ka sake wani sabon gini a wannan masallacin dole sai ka kawar da ainihin ginin masallacin sai ka gina naka sabo so duk wanda yake so ya dora ka akan wani fasadi ko wani barna sai ya kawo maka abubuwan da zai cire maka son addinin ka da kishin addinin ka da mutuncin addinin naka aidan naka kawai ka wayi gari kaga baka addinin baya da baka da wani ra'ayin addini a cikin zuciyarka da haka sai a dora ka akan abin da ake so kai tai daga nan kuma sai kai ta aiki har ka je ka mutu a can Imam Abu Dauda da wannan sasurwaito hadisi da isnadi Hasan daga Abu Huraira manzo Allah yake saura yace saura Idris abokanan gaba za su zo su cincirundo akan ku wani sahabi yace ya Rasulullah dan mu kadan ne saboda mu musulmi ba mu da yawa manzo Allah yace la antum yawma idin kaseer a ranar a lokacin kuna da yawa musulmi kuna da yawa ba wai ana shakkar ba ku da yawa bane kuna da tarin yawa walakinnakum gusa'un ka gusa'i sayl sai dai kawai kamar ka bar kumfa kuke kumfar ku kogi kumfar teku duk girman kumfa itace dai sai tsaye da ita duk tarin yawan ku abokin gaba guda dai sai maganin ku ya taka ku ya ci muku kashi ya gulakanta ku ko ku sai ku yi magana ba in kun yi magana ma a danne ku a ce ku shiru ku yi hakuri a shiru a haka shi kuma yana nan yana barnar sa me yasa yace wala yanzi anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum Allah zai cire kwarjinin ku daga zakatan daga cikin zakatan abokanan gaban ku asali musulmi wanda ba musulmi ba yana ganin girman sa yana ganin kwarjinin sa li ajlillah saboda ya rike Allah amma idan yayin da musulmi yake ganin shi kansa dabbaka addinin aiki da addini a gidansa a cikin iyalansa a cikin wayewaye dinsa da sauransu yana ganin ci bane to sai Allah ya cire mutuncin sa da darajar sa idan abokin gaban sa zai gan shi banza tunda shi ma bai bi Allah ba yaya abokin gaban sa zai ga darajar sa sai ya kita shi wala yakhlifanna Allah fi qulubikum alwahn annabi yace Allah sai ya jefa rauni a cikin zuciyarku ضعف rauni baka da karfi sai ka ji lakar jikinka ta mutu bakinka bai da harshe da zai iya yin magana suka ce wai me wahan din nan me raunin nan ya rasulullah annabi yace hubbud dunya wa karahiyatul maut za a sa muku son duniya dan Allah ku fahince ni yan uwana in nace son duniya ku tuno me son duniya to daga cikin hanyoyin da za a yi nasara akan mu za a sa mana bala'in son duniya bala'in neman duniya mutun yaji in yarsa duniya kamar ya rasa lahira kaga gaba ɗaya idan mutun arfe yake indai harkar duniya ce dalawa haka muke ba dan Allah wannan hadisin bai tabbata akan mu ba wa karahiyatul maut da kin mutuwa ba ma san mutuwa saboda mun san ba mu yi komai ba daman abu ne guda biyu idan mutun yake duniya baya santa to bai damu da jin tsoron mutuwa ba dan ya san yayi tanadi akan mutuwar yanzu ni da ku anan gurin gabaki dai in muna da garantin in mun kwanta a kabari me za mu tarar wallahi da wannan musibar da ake ciki wallahi gwanda Allah ya dauki ran mutun ya tafi in ya san zai samu rahmar Allah aljanna zai samu wallahi tallahi samun aljanna yafi wannan rayuwar mara dadi amma akwai tsoro ne akwai tsoro saboda ba a san me za a tarar ba to san duniya da kin mutuwa wadannan rukunai ne guda biyu da suke hana ka taqaddum suke hana ka ci gaba suke hana ka daukaka haka kuma za a yi ta fada a yi ta maimaitawa ba za ka gane mutum yana son duniya ba sai harkar duniyan ta hada ka da shi za ka sha mamaki a kansa zai iya maka komai a kan ka taba masa duniyarsa amma lahira a taba ta ba wani damuwa in ka ga mutum ya tada jijiyar ruwa yana bala'i to duniyarsa aka taba masa duk wanda ya lura da halin wannan al'umma a yau zai ga irin rauni da ci baya da al'ummar ta fada a ciki muna cikin kunci abokanan gaba sun samu a gaba duk wanda yake da kishin addininsa to ya kamata ya gane meye larurar meye matsalolinmu sannan ya za mu yi mu magance yanzu mu lura da abubuwa kamar haka daga cikin hanyar da ake bi a jefa mu cikin bala'i da son duniyar da gin Allah shine harkar zinace-zinace da luwadi da neman mata kun ga harkar luwadi din nan kun ga luwadi jama'a munin sa ya isa zunubin da Allah ya kifar da al'umma gaba daya akan ta akan wannan zunubin hukuncin mai luwadi cikin malaman musulunci suka fada cikin hukuncin mai luwadi a kashe shi an sami yayi wasu malaman suka ce hukuncin luwadi namiji ya nemi namiji yafi hukuncin zinafa amma yau luwadi yana da register neman mata mace ta nemi yar uwar ta mace is common wani abu ne normal wai suna ce da shi wai wani sabon wayewa ne na zamani yanzu kungiya ta luwadi duk jihohin Najeriya babu jihar da babu kungiyar luwadi da register ta kuma da fund ana funding dinta outside ko inside cikin kasa kudi tana da karfi kungiyar luwadi kuma akwai har taro suke a Abuja din nan taro na kungiyar luwadi an shayi ai taro ai publicizing a sanar ai conference a hadu a tattauna akan ya za a ciyar da luwadi gaba da neman mata mata su nemi yan uwan su mata dan haka za ku ga tun daga can kasan turai din suke kawo mana tallan namiji a bada dama namiji ya nemi namiji namiji ya auri namiji mu ma nan ba an kawo ba ba an tattauna ba an yi wa matsalar karatun farko karatu na kaza a majalisa namiji a bada dama namiji aure namiji auren namiji da namiji saboda su suna yi America Ingila ina ne su namiji ne mu namiji ba wani abu bane har ma suna faɗa hanya ne ma na saving din rayuwa in yanzu ka ce sai kai aure zaka kama gida ka ciyar da mata ka mata dinki ka mata kaza amma in ka samu dan uwanka namiji ka aure shi ya tafi harkar su kai ma ka tafi harkar ka kuma ba ku da matsalar haihuwa tunda daman ba sa son a haihu din ba dai so ake a samu wai biyan bukata wai satisfaction namiji ya sadu da mace ko ya sadu namiji ya samu biyan bukatan sha'awan ba to wannan sha'awar zaka same ta a jikin namiji ke ma mace ba dai ana yin aure ne dan a samu biyan bukatan sha'awa ba to ki nemi yar uwarki mace lesbianism idan kin nemi yar uwarki mace kuka hadu aka samu contact akwai wuraren da suke har koyar da mutane ake haddarasi ake koya wa mutane wallahi har dalibi ake koya mawa yaya ina zaka je ka taba a jikin mutum ka tayar mai da sha'awa ke ina za a taba miki a ji dadi ke ina zaki taba wani ta ji dadi duk wannan akwai shakar makalla saboda me a kashe matsalar yin aure tunda wasu ba sa son yaya yanzu kai ne kake da ra'ayin yaya wani shi kawai dai tunda yana da sha'awa kawai ya samu biyan bukata ba sai yaya ba duka wannan abin da ke cike ne yanzu idan ka dawo kan luwadi din nan musibar bincike da ya tabbatar mana akan luwadi neman maza yanzu ya dawo kan kananan yara yan shekara 8 9 10 11 12 hatta kananan yara ana koya musu wannan abu ko babban mutum ya neme su ko a koya musu su yi junan su rinka neman juna da yara yan mata kanana yaro karami sai ga an koya masa masu wannan tsiyar da yazo suna kokawa da dan uwansa yaro karami sai ya sa hannu ya rike gaban sa sai ya rinka masa wasa da shi sai ya rinka jin dadi tun yana baya so dan bai saba ba har an mai da shi ya saba wannan an kama yara a makarantun boko primary junior secondary suna yi namiji babban mutum mai wannan harka ta neman maza yanzu bala'in ya kai yara kanana suke nema wallahi saboda haka muna kira ku sa ido akan yayanku wallahi akwai barna ba ku santa ba kada Allah ya sanar da ku ita amma ana yi ku sa ido akan yayanku karka ce yaron ka namiji ne karka sake shi ka gane da wa yake alaka kai hatta mazan da yake alaka da su ka gane a daina barin yara suna tafiya bayan gida boys kwata su je su zauna lokaci mai tsawo da wasu ko namiji ne saboda akwai fitina a kama malamin makaranta yana rafin yaro namiji a bandaki haba al'ummar muhammadu wannan wani irin bala'i ne wannan yau yara yan mata kanana an koya musu su rinka ainihin neman junansu wani mutum ko yana nan ko baya nan ya kira ni yake gaya min saboda dan nayi wa'azi ya gaya min daman yace dan uwana ne ya mutu ya bar ƴaƴansa mata nayi karamci na dauki ƴarsa guda daya mai shekara 10 na hada ta cikin ƴaƴana, suna kwana a ɗakin mahaifiyata a gidana da cikin ƴaƴana mata. Yace mallam in dare yayi kawai sai yarinya na sai ta tashi sai ta rinka sa hannunta a gaban sauran yara ƴan matan, tana sa hannu tana musu wasa da shi. Da an ɗauka kamar ko me abin kuskure ne, a mafarki ne, sai zama ashe ɗabi'ar ta ce al'ada ta ce, ita ma sai ta ɗauko hannun wata ta sa a nata. Sai yaran suka faɗa suka ce in dare fa yayi fa wance ga abin da take mana, saboda su a gidansu ba su samu tarbiya ba. Ina tunatar da kai wannan bawan Allah, wannan yarinyar a lokacin fa ubanta ya mutu yana kabari, kaga bala'i ko? Idan baka kula da tarbiyyar ɗanka ba kana kabari, zai jawo maka bala'i wallahi. Yace mallam zan kore ta daga gidana, nace karka kore ta, ka tambaye ta a ina ta koyi wannan abu. Da ya bincika ya tabbatar ashe akwai alaka da uwarta da ta haife ta, uwarta da kuma kallace-kallace da ake ba su dama suna yi kananan yara, ko ina suna iya budewa a waya su kalla. Kuma wannan bala'in da fasadin babu abun da babu shi a cikin waya, da akwatin talabishin da yake gidanku anan ta koya, da kuma mata da suke mata. Jama'a, a yanzu haka akwai mata da suke bi gida-gida, ƴan neman mata suna tallata musu wannan harka din. Mun sha faɗa muna maimaitawa, ana samun su a gidajen biki, suna zuwa suna ɗaukar hankalin mata, suna da group-group na WhatsApp, group-group na Facebook, Instagram din nan da ake shiga. Fasadi ya isa matar aure, akwai wanda mijinta sai ya neme ta sau 20 ba za ta kula shi ba, saboda tana da inda ake zuwa a biya mata bukata. Kai akwai wacce ta ce biyan bukatar da kawarta take mata mijinta baya iya mata, duk a cikin al'ummata an shigo mana da bala'i, muna zaune mun miƙe kafa ba mu farga ba, saboda ba mu binciken tarbiyyar yayanmu da shige da ficensu. To yanzu abin da ke faruwa kenan, tuntunin an fara courses da tara yara ƙanana, wasu daga cikin masu da'awa Allah musu albarka, yan shekara 10, 11, 12, yan shekara 7, 8 ana ta musu program, ana nuna musu hadarin wannan abun. Wai yanzu masifa ta kai ga yaro karami da bai kai shekarun balaga ba, wai an koya masa wai luwali. Yarinya karama an koya mata wannan neman mata, wannan yarinyar karama aka ce ko a makaranta sai ta ga malami sai ta rubuta mai takarda I love you. Tana karama yar underage ba, yan shekara 10, 11, 12. Wani tanadi kai wa iyalinka dan uwana, wani shiri kai dan ka kare zuri'arka, wannan wani irin tashin hankali ne? Me ya jawo mana wannan? Mun watsar da karantarwar da aka dora mu akan ta. Ku yi hakuri, haka za mu yi ta faɗa muna maimaitawa, don shi ne zaman lafiyarmu. Allah ya mana ni'ima, duk ni'ima da zai mana ya mana Allah mun gode maka. Amma wallahi an ci mu da yaƙi, kuma ana nan ana ci mu da yaƙi. Yara ne aka tara fa, ana hira da su, malamai suna hira da su akan wannan matsalar, sai gashi an samu yara ƴan gida ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya, ya da ƙanwa, ashe sun haɗu suna yi wa junansu wannan. Malam, an samu bincike ya tabbatar da mutumin da aka samu yana neman ƴaƴan matarsa. Matarsa ta tafi unguwa yana neman ƴaƴanta da ta zo da su a gona. Yana neman yarinya budurwa wacce take ƴar wani ne. Wallahi an samu wanda yake neman ƴar tasa a rediyo, cikin rediyoyin nan a garin nan. Akai hira da wata take faɗa, ita fa babanta yana neman ta idan uwarta ta tafi unguwa. Wai ina ake zuwa tafi ne? Wani irin tunani ne wannan? Wallahi ana fusatar da Allah. Shi yasa kuka ga Allah ya bar mu cikin bala'i, a yi ta kashe mu, ana sace mu, ana yanka mu, ana cinye mu, ana mana kaza. Muna ta ɗaga hannun, amma saboda ba mu gyara gidajenmu ba. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa khamsun idza tulitum bihinna, abubuwa guda biyar in aka jarrabe ku da su, wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, ina roƙon muku Allah ya tsare ku kada ku riski waɗannan abubuwa. Na farko, lam tazharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fi fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim. matukar al'umma ta bayyana alfasha, luwadi yau ya zama a fili ake yin sa, kariya ake bashi, register ake yi wa kungiyar luwadi, kuma is normal, ba wani abu ne namiji ne mu namiji, yanzu abin da ake ta yadawa kenan, kuma ba wani abu ne mace ta nemi yar uwar ta mace. Wata an yi magana da ita akan irin wannan abun, take cewa ita gaskiya ita ba za ta iya kwana uku ba ta biya bukatar ta ba. So duk inda ma za ta biya bukatar ta, za ta je ta biya. Bayyana alfasha akramuka Allah, in kuka fito da shi fili kuna yi, ba ku boye ba, ba ku ji kunyar Allah ba, sai Allah ya jarabe ku da annoba da cututtuka. Ba cututtuka ba, yanzu malaria ma mutum dubu nawa take kashewa, za ka iya lissafa cututtukan da suke hallaka mu asibiti yau? Cututtuka da ba a taba yin su a baya ba, shekaru 100, shekaru 40, shekaru kaza, zai ga an faɗi wani ciwon, wallahi ba su san da shi ba, sabon ciwo ne kawai. Matukar kuka tauye mudu, lam yanqusul mikyal wal mizan, face sai Allah ya jarabe ku da fari, da kunci, da zalunci, shiwa gabanni, jawru sultan, fari. Da manan ta zo ba albarka, ko a dauke ruwan amfanin sai ya lalace, sai da ƙarshe sai a saki ruwan, yayi ta dukan amfanin, saboda lokacin da ya kamata ya samu ruwan bai samu ba, sai ga bai kyau ba, ko kuma gashi an samu amma bala'in da yana nan har yanzu. Tauye mudu, mai fiwa wata ayo yana tauye mudu, mai gidan fiwa wata ya yadda ya rage yawan fiwa wata. Ku lura duk naira 5-5 ake sai da su, sai na naira 10 na daban, amma wallahi ku duba fiwa wata kawai, ka hada guda kamfani 3-4-5, kaga wani babba, wani dan tsakiya, wani dan karami, wani yanda ko jifan ka aka yi dashi ba ka waiwaya ba, saboda karancin sa, shi ma sana'a yake kuma kudi yake nema. Ruwa bohol fa yake tonawa, ruwan Allah ne yake zuko shi da inji, amma wallahi sai yayi ha'inci, sai ya tauye mudu. Me ba a tauye mudu a cikin shi, duk aikin mu ne muna yi. In kuka hana zakka, sai Allah hana ku ruwan sama, da ba dan dabbobi ba, wallahi ba za a ba ku ruwa ku sha ba, ba za ku warware alƙawarin Allah ba, face sai Allah ya ɗora muku abokanan Allah, abokanan gaba a kanku, su ta kwace muku dukiyarku, su ta zalunta ku. Gashi nan a fili muna gani, ba sai an zo da bindiga an kwaci dukiyarka ba, doka ce kawai za a sa maka, ta tura kuɗi kawai, dole ka tura, ko jirgin sama za ka hau, ko wata ƙasa za ka shiga, sai ta karɓan kuɗinku, kuma dole ku ɗauka ku bayar. Dan me baka bauta wa Allah ba, ka bauta wa nan Allah, baka share masallaci ba, ka yi sharar kasuwa ko bakin titi, haka al'amarin yake. Matuƙar shiwa gabaninku ba su yi hukunci da littafin Allah ba, to face Allah zai sanya yaƙi da faɗa a tsakaninku, ku ta yaƙe-yaƙe, ai ta zubar da jini, ba sai na muku bayani ba, gashi nan abin da muke ciki. So ya ku ƴan uwana, mu koma ga Allah, mu riƙe gaskiya, sai mu samu rayuwa mai daɗi. Idan muka kauce wa Allah, to za mu yi ta gamuwa da fitintinu masu tarin yawa. Ina daɗa tunatar da mu, duk abin da kaga Allah ya ɗora mana, ko muna ta addu'a muna roƙon Allah, abin yaƙi-yaƙi ne, wato mu koma mu zuba ido akan iyalanmu da gidajenmu da mu'amalolinmu. Wannan harkar luwadi, bayanai za su zo masu yawa akai daga baya hudubobi, da harkar neman mata, mata su nemi mata din nan, da harkar ƙani ya nemi ƙanwa, ko ƙanwa ta je ta nemi abin nan, duk an samu. Ina gaya muku wallahi, ba wai labari nake baku ba, a aikace ne, an fa samu fa, an fa samu, yarinya yayanta yana neman ta fa, an same su, an raba tsakaninsu, ta yi ta kuka, ta ce an raba ta da ɗan uwanta, aka bincika, ashe zuwa yake yana mata ta'adi, yana mata barna. Barna ya yi yawa satin nan da ya wuce, wani ɗan uwa yake min fatawa, yake gaya min cewa wani mutum ne, ku ji ba, ya je ya auri wata mata, da zai aure ta, Allah ka isar da saƙon nan ga zukatan da kunnuwan wanda suke wannan, ku ji barnar da ake yanzu a ƙasar nan. Mutum ne zai zo ya nemi yarinya, yana da hali, da ya aure ta sai ce da sharaɗin shi zai aure ta, amma ba shi zai rinka kwana da ita ba, akwai wani ƙaninsa, shi ne zai rinka kwana da ita, za su haihu da ƙanin, za su yi komai da komai da shi, amma kawai ita a matsayin matarsa ne, zai fita da ita, za su je Umra, za su je Dubai, za su je ina, amma ba zai sadu da ita ba. Kuma matar ta yadda, ya aure ta ɗin, Allah da hikima suka yi ta saduwa, suka haifi 'ya'ya biyu uku, 'ya'yan duk in an haife su zamanto irin mushawwah ɗin nan, yaron bai da hankali, wawa wawa haka, mai zubar da majina da yawu a baki, haka Allah ya ta jaraban su. sai wani abu yazo shiga tsakaninsu, shine tazo wajen wani malami tace masa fatawa ita ta shiga uku ya za ta yi shekarunta kaza da aure, ba mijinta ne yake saduwa da ita ba. Ka san me ya faru? Tsafi yayi ya sayar da gaban nasa ga wasu yan blood money din nan ne. To yanzu haka ake kuma mamaki take cewa yana da mata ba ɗaya ba biyu ba, ko duk haka yake musu. Yanzu ma aure zai daɗa ƙarawa kenan. A ƙasar nan akwai wanda suke wannan ma, a nemi yarinya ma ba ma shine ma zai rinka kwanciya da ita ba, amma yana da kuɗi kuma sun sani, amma ta yadda saboda duniya. To irin wannan misalan jama'a ina da su sun fi ɗari wallahi da zan gaya muku, amma abun bai da daɗin ji. Amma wajibi ne mu gaya mutane don su kula da iyalansu da 'ya'yansu, shine kawai manufar. Ka san wa zaka ba wa 'yarka, kai bincike na haƙiƙa akan sa kafin ka bashi 'yarka. Gaggawa ba ta da amfani akan harkar bayar da 'ya'ya a irin wannan zamani. Akwai wanda tsafi suke da matan, duk muna da jawabai akan su, tsafi ake yi da su. Akwai ashaddu min wannan ma, yafi wannan ma. Wani shi yake ɗaukan ta ma ya kai ta wajen mai gidansa, a gabansa ya sadu da ita, a dawo da ita, a cigaba da bata kuɗi kuma ta yadda. Daga ƙarshe a taimaka da addu'a. Akwai annoba da ta sauka ta zazzabin ciwon malaria ɗin da cututtuka sun yi yawa. Duk kemis ɗin da ka je yanzu a garin nan za ka ga galiban layi ake, asibitoci ba gado, akwai masu kwanciya a ƙasa. Kuma ba wani bane wannan malaria ce, tana kashe na kashewa, tana gigita na gigitawa, tana kwantar da na kwantarwa. Yara ƙanana kan ba magana a gida ɗaya sai ga yara biyar shida duk su a kwance suke, kuma mugun kamu take musu. Ga yaro ko motsi ba ya yi, babba in ta kama sai ga gaba ɗaya ya fita daga hayyacinsa, sai ya yi ta wasiya. Yanzu abin da yake faruwa kenan a wannan lokaci, kun gani? Kun ga irin wannan abubuwan shine abin da gwamnati ya kamata ta maida hankali ta yi maganinsa. Ana nan ana ta bi kullum ana bin gidajen mutane allurar polio, suna rataye da akwati polio. Kun takurawa mutane akan abin da ba shine damuwarsu ba. A yanzu malaria nan da za a kashe mana ita a garin nan, gwamnati ta yi tafe shi a tarba maganin gidan sauro a yi ta. Yanzu akwai kasashen da wallahi ba sauro, ai suna da kwata, ai suna da ruwa, ai suna da bola, ai suna da ƙazantar. Kuna jin dan Allah baya son mu ne mu a Najeriya ya kawo mana sauro? Amma sun ɗauki dukkan measurement da hanyoyin da za su bi su yaƙi malaria, su yaƙi sauron gabaki ɗaya. Mala akwai ƙasar da ba su san ma malaria ba. Akwai ƙasar da in ciwon malaria ya kama ka, yadda ka san ciwon kanjamau ne ya kama ka, da 'yan sanda ma za a kai ka asibiti. Amma mu nan ga mu nan duk ta zube mu a kabari, duk muna can mun mutu da malaria. Ga kutoci na fitar hankali, feshi kurin, feshi a sa manyan motoci su bi su ta feshi a kwatocin nan, wallahi zai ragu. Ba za mu iya kare kanmu daga wannan malaria ba. Abin da ya kamata a kashe kuɗi a kai kenan, amma ana ta kashe kuɗi akan polio. Masu rubutu sai su yi, likitoci sai ku yi, a taimake mu a maimakon polio nan, a kashe mana malaria nan, a raba mu da ita. Mu fa yanzu ba rani ba damina, kullum malaria ne. Mu yi addu'a Allah Ubangiji ya ba mu lafiya. Allah ka tsare mu, Allah ka kare mu, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka tsare mana tarbiyyar 'ya'yanmu. Ya Allah duk waɗanda suke niyyar kawo mana ɓarna da fasadi a cikin mu, Allah ka mana maganinsu. Ya Ubangiji ka ba mu damana mai albarka. Ya Ubangiji ka ba mu damana mai albarka. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ka yi musu afuwa, ka yafe musu. Ya Allah idan ka zo ɗaukar ranmu, ka ɗauke mu tafi a sa'a. Ya Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa. Allah kada ka ƙuntata mana. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Afina wa afu anna wa adkhilna aljanna مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.